بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau wannan wuni na 5 ga watan Ramadan a shekara ta 1436 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya kuma daidai da 22 ga watan 6 na shekara ta 2015 ta lissafin miladiya. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu domin ci gaba da karatun Alƙur'ani mai girma da bin ma'anoninsa gwargwadon yadda malamai suka yi bayani, ba tare da kuma ɓata lokaci mai yawa ba. Za mu ɗora inda muka tsaya a jiya. Za mu tashi inda yake cewa ma'ana mu koma cikin littafin Malam As-Sa'idi dangane da wannan ayoyi. Inda ba ku manta ba, mun yi magana akan me ake nufi da al-muhkam al-mutashabih da misalan da insha Allah dai an fahimci me ake nufi. A inda muka tsaya dama shine magana akan cewa waɗanda suke da karkata a zukatansu suna bin wannan mutashabih maimakon su bi muhkam. Dan me suke yi? Dan dalilai guda biyu. Dalilin farko, dan neman fitina, su fitini mutane akan addinin su, su karkatar da su kamar da su karkatar shi. Na biyu kuma, dan neman tawilin wannan mutashabih din. Menene tawili? Shine abin da zamu tashi a yau. Inda yake cewa kafin nan yana cewa fal muhkamu sarihu laysa mahallan lil fitnati li wuduhi al haqqi fihi liman qasduhu ittiba'uhu. Je mun ce da a gyara wannan wuri, haka yake. Yawa, ba liman qasada ittiba'uhu ba, liman qasduhu ittiba'uhu. Haka zancen nasa daidai ne. Liman qasduhu ittiba'uhu, qasduhu mubtada ne, ittiba'uhu kuma shine khabar dinsa. Jumlar qasduhu ittiba'uhu kuma mubtada ne na wannan khabar din na jar wa majrur muqaddam. Wa qawluhu, fadin sa dai ce wabtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. To nan ne zamu tashi. Yace lil mufassirin fi al-wuqufi ala Allah wa tulabdil jalala min qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah qawlani. Malaman tafsiri suna da kauli guda biyu dangane da a ina ne za a yi waƙafi idan mai karatu na karatu. In yace fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. To nan za a tsaya. In aka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, tunda ana zancen mutashabih ne, ko waɗanda yake akwai karkata a zukatansu suna barin muhkam ɗin nan, suna bin mutashabih don me? Don neman fitina ga addinin mutane, kuma don neman tawilin wannan mutashabih ɗin. Sai Allah ya ce musu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, shi ko wannan mutashabih ɗin ai ba wanda ya san ta'wilin nasa sai Allah. To dangane da wannan waqafi din malamai suna da kaulani, shin nan za a tsaya ko kuwa ana atafin warasikuna fil ilmi akan lafzul jalala, sai zama wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikuna fil ilmi, shine kauli biyu wadancan wasu suka faɗi wannan wasu suka faɗi wannan. To ya kawo mana wadannan ra'ayoyin duka anan, amma me hikimar ko me bukatar da sai an tattauna wannan, saboda magana akan me fassarar ta'wilin tana da alaka da waqafin, ita kuma magana akan fassarar ta'wilin tana da alaka akan me mutashabih da kuma muhkam. Inda kun gane mun gama sanin me ake nufi da muhkam da mutashabih. To amma shi magana ta'wilin me ake nufi da shi, za mu zo mu yi magana a kan shi. Ya kawo mana shi ma maganganunsa, da kuma za mu ɗanbi wani abu da Malam Muhammad Al-Amini Shinkiti ya ambata a cikin Adwa'ul Bayan, saboda ya kwalkwale wannan matsalar ya tattauna ta, kamar yadda dai kuma da yawa daga cikin malamai suka yi magana. Wannan ayar maganganu a kanta suna da yawa, inda ka koma littafan tafsiri akwai maganganu da dama da suka ambata, amma ni so nake mu yi irin namu gwargwadon yadda za mu fahimta a nan. Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayar ya gaya mana cewa waɗanda suke da karkata a zukatansu su suke bin wannan mustabihatin, kuma kun gane mai mutashabihatin kun gane. To sai yake cewa suna yin wannan dan dalili biyu, neman fitina da neman tawili. Tawilin nan shi za mu zo yau mu yi magana me ake nufi da tawili. To sanin tawilin ma'anarsa yana kuma da alaka da yadda za a karanta wuri, shi yasa shi kuma Malam Sa'adi nan sai fare mana da maganar qira'ar da waqafin kafin ya kawo mana maganar ta'wili. Allah sa an gane mu karanta nan, san sai kuma mu zo mu ji. Yace ina ne yace lil mufassirina fil wuqufi ala Allah, ma'ana ala lafzil jalala min qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, qawlani jumhuruhum, mafi yawan malamai yaqifuna indaha, suna tsayawa anan su ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Sai kuma a fara war rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ba'dhum, wasu malaman kuma ya'tifu alaiha, yana yin aqafin akan lafzul jalala, yana aqafin jumlar war rasikhuna fil ilmi, wannan jumlar ana aqafin ta, me ma'anan aqafi? Ai dori, ai goyo, a goye ma'ana a ce kenan, tunda mun san fasar wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, ai babu wanda ya san ta'wilin wannan mutashabihat din sai Allah. Sai kuma a ce warasikuna fil ilmi, in an ce Allah ne kawai ya sani, to za mu zo mu ji me ake nufi da ta'wili. In kuma an ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikuna fil ilmi, shi ma za mu zo mu ji me ake nufi da ta'wili ta wannan bangare. An fahimci abu? To sai yake cewa wa dhalika kulluhu muhtamil, yace wannan kuwa abinda yasa na faɗi wannan shine da wancan din da wannan magana duk zancen zai iya dauka, shine mana kulluhu muhtamil, zance zai iya dauka. Zamu iya cewa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, zamu iya cewa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikuna fil ilmi, wanda in an faɗi hakan kowanne kuma da fassararsa. Sai ce fa inna ta'wila, domin ku shi ta'wili, lafazin ta'wili din, in urida bihi ilmu haqiqati shay'i wa kunhihi, idan abin da ake nufi da ta'wili shine sanin haqiqanin abu da tsagwaransa, matuƙa ma'ana haqiqaninsa, kunhin abu da haqiqaninsa ma'ana su daya, kana sawabu alwuqufa ala illa Allah. To in wannan ake nufi da ta'wili, to inda za mu tsaya, inda ya fi dacewa daidai a tsaya shine a ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Kuna fahimta zancen nan? To idan ko da za a samu rikici ba fahimta ba, mu koma yanzu mu bayanin me ake nufi da ta'wilin, sai mu dawo mu ci gaba da karanta nan. Ana bi na? Ta'wili a gun malamai yana da ma'anoni guda uku. Na farko, galibin abin da ya zo a Qur'ani, lafazin ta'wili, ka je ka lalubo al-Qur'ani ka karanta, galibin inda aka ce at-ta'wil, to ma'anarsa shine haqiqatu shay'i wa ma yaqulu ilayhi, haqiqanin abu da kuma abinda yake komawa zuwa gare shi, ma'ana haqiqanin abu. Yanzu mu san ba da misali dan mu gane, idan ana zancan sufofin Allah subhanahu wataala, menene haqiqanin sufofin Allah? Ana nufin kaifiyar yadda suke a zatin Allah, yadda Allah ya siffantu da waɗannan sufofi. Mun gane wannan? Idan kuma ana magana akan abubuwan da suke da alaka da ran tashin alkiyama, in an ce ta'awilin su, haƙiƙanin su shine ganin su ran tashin alkiyama. Allah subhanahu wata'ala dangane da abin da zai faru ran tashin alkiyama, yana fadar waɗanda suka ƙaryata ko suka manta, yana cewa hal yanzuruna illa ta'awila yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fa hal lana min shufa'a fayashfa'u lana. A suratul araf kun ga nan an ce Allah madauki cewa hal yantaziruna illa ta'wila, hal yanzuruna kai, hal yanzuruna ma'anan ku ma'anansa kuma yantaziruna ne, ma'ana akwai abin da suke sauraro ne, illa ta'wiluhu. To anan ta'wili shine haƙiƙanin abin da zai faru ran tashin alkiyama. Waɗannan masu ƙaryatawa, waɗanda suka manta ayoyin Allah, an musu wa'azi ba su ji ba, me suke jira ne in ba ran tashin alkiyama su ga azabar kuru-kuru ba? Kun fahimci abin? Don haka ma'anar ta'wili a wannan ayat shine me? Haƙiƙanin abin da aka yi alƙawarin zai auku ran tashin alkiyama shine ta'wilin tashin kiyama. Allah sa an fahimci nan. Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam yana gaya wa mahaifinsa, yana cewa hadha ta'wilu ru'yaya min qablu, wannan shine ta'wilin nan. Malamai suka ce ba fassara ake nufi ba, ta'wili ana nufin wannan shine haƙiƙanin mafarkin da na gaya muku tun kafin wannan lokaci. Mun gane wannan shi ma? To malamai suka ce wannan shine galibi, har malam Ashinkiti ga maganganunsa nan za su yi amfani mu danji, yace dangane da abin da ya shafi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, Nabi larabcin zamu dade zan ga mana kawai yadda ya fada da Hausa, yace zai iya daukar abin da ake nufi da ta'wili anan shine tafsiri, ko kuma abin da ake nufi shine haƙiƙanin abu da kuma yadda yake komawa asalinsa. To shine har ya kawo wannan a fadin Annabi Yusuf, hadha ta'wilu ru'yaya min qablu, da kuma fadin sa hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu har zuwa karshen wannan aya, da fadin Allah madaukaki bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lam ma ya'tihim ta'wilu. Kun ga shi ma wannan, bari sun ƙaryata abinda ba su kewaye ilmin sa ba, kuma ta'wilinsa bai zo musu ba, shine walam ma ya'tihim ta'wilu. Walam ma nan ana nufin walam ya'tihim ta'wilu, ta'wilinsa bai zo musu ba. Me ma'anar ta'wilinsa? Ana nufin haƙiƙaninsa ba su san shi ba, bai zo musu ba. Fadin Allah madauki har yanzu dake cewa zalika khairun wa ahsanu ta'wila, shi ma wannan ana nufin haƙiƙanin abu. Mun fahimci wannan abu? To sannan ma'ana ta biyu, ta'wili yana zuwa da ma'anar tafsiri. Ta'wili yana zuwa da ma'anar mai tafsiri. Wannan shine abin da zamu ga galibi malam al-Imam al-Tabari a cikin tafsirin sa, in yazo fassara aya me yake cewa, yakan ce al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala kaza wa kaza, sai kawo aya. Maganar da nan yi anan magana ce da take da alaka da fassarar abinda Allah madaukaki yake nufi, inda yake cewa kaza da kaza. Don haka ta'wili a wurin sa yana nufin me? Tafsiri. Wannan ita ce ma'ana ta biyu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a addu'ar da yawa Abdullahi dan Abbas, ai ya ce masa me? Allahumma faqihhu fid dini wa 'allimhu mene? At-ta'wil. Ya Allah ka fahimtar da shi addini, ka bashi ilimin addini, kuma sannan ka bashi ilimin ta'wili. Wa 'allimhu ta'wila, ka ilmantar da shi ta'wili. Ta'wili anan malamai suka ce me ake nufi? Ilimin tafsiri. Shi yasa Ibn Abbas yana cikin, ko in ce shine babban mai tafsirin Qur'ani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gaba yake da sauran, ko in ce yana cikin dai manyan su. Mun ji ma'ana biyu? banda wannan kuma akwai yawa a cikin dai wannan ma'anar ta tafsiri har yanzu akwai fadin Aisha radiyallahu ta'ala anha hadithinta a cikin sahih take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yukfiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi yana yawan fadin a cikin ruku'unsa da sujada yana cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li yana fadin wannan addu'a sai take cewa yata'awwalul qur'ana yana fassara alqur'ani nan kuma ana nufin at-tafsir al-fi'li fassara ta aiki ko tunda kun ga ba fassara ita baki ba amma aikin sa ya aikata aikin da ya nuna yana fassara abinda Allah madaukaki yace masa wace aya yake fassarawa a fassara a suratu an-nasr inda Allah madaukaki yake cewa idza jaa nasrullah wal fath sai ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu idan nasarar Allah ta zo da budi to kai tasbihi game da godiya ga ubangijinka da ya gogare shi wastaghfirhu kuma ka nemi gafararsa kun ga abubuwa uku aka nemi da tasbihi da hamdalah da kuma me istighfar to sai hada su a wannan addu'ar sai ke cewa allahumma rabbana subhanaka kun ga yadda subhanaka tasbihi ko rabbana sai kuma allahumma rabbana wa bihamdika da kuma tahmidi sai kuma allahumma ighfir li ya allah ka gafarta mu an samu abubuwa guda uku to wannan hujjar mu tana cikin ina ba a cikin addu'ar kawai take ba tana cikin maganar Aisha da take cewa wannan maganar yayi ta ne ya ta'awwalul qur'ana yana fassara yana kokarin fassara a aikace abinda Allah madauki ya umarce shi da shi a cikin alqur'ani cewa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba yanzu kun gane wannan don haka zamu ce ta'wili yana da ma'anoni na uku zamu zo mu ji daya amma a cikin alqur'ani malam ashinki zai ce wai wannan ita ce ma ma'anarsa a qur'ani ita ta farkon nan haqiqatu shay'i wa ma yaqulu ilayhi ma'ana shi yasa da ya tashi kawowa dalilan wanda ba a qur'ani abinnan dalilan daya ma'anar fassara kenan tafsiri bi kawata daga alqur'ani sai kawata daga hadisin Aisha da hadisin manzo Allah hadisin Abu Abdullah dan Abbas da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a da kuma wannan hadisi ne Aisha da tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fassara alqur'ani aikace kun fahimta nan ma'ana kenan in ka karanta alqur'ani lafazin ta'wili inda yazo to ana maganar haqiqatu shay'i wa ma yaqulu amma ban sani kun fahimci me haqiqatu shay'i a cikin misalin da na bayar in ana zancen siffofin Allah haqiqanin su shine kaifiyarsu ma'anar kaifiya yadda Allah ya siffantu da wannan yanzu idan muka dauki kenan wannan ayar guda biyu bai wannan ayar da muke kai mu dauki wannan fassarorin guda biyu da ta'wili bi ma'ana haqiqatu shay'i da kuma ta'wili bi ma'ana tafsir za ku fahimci ina ne za a yi waqafi mu dauko in an ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah me ma'anar ta'wili kenan a wannan tsayawar da muke haqiqatu shay'i yawwa domin haqiqanin abu da yadda yake a ainihin sa shine kawai abin da ba wanda ya san shi sai Allah don haka in muka go karanta sai mu ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai a tsaya ana idan kuwa ta'wili ana nufin tafsiri to yayi daidai in mun ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilmi domin kuwa ar-rasikhuna fil ilmi ai sun san tafsiri mun fahimci abin to shine yadda zaka ga ashe abin fassarar ta'wilin tana da alaka da waqafin haka nan waqafin yana da alaka da fassarar tafsirin sannan kuma fassarar ta'wilin tana da alaka da mai mushtabihatin ko idan yanzu mushtabihatin abun wadanda koda wannan dai bangaren kuskure ne idan ana nufin akwai wanda suke cewa mutashabihat abinda ake nufi da su sune abinda yake da shafi sunan Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin wanda suka faɗi wannan magana har da Ibn Qudama mun san Ibn Qudama mai al-Mughni mai kuma Rawdatun Nadir amma hakika wannan maganar agun malamai suka kuskure ce siffofin Allah na gaya mana jiya ba a sa su a cikin mutashabihat siffofin Allah ba mutashabihat bane domin kuwa ma'anonin su sanannu ne an san fassarar su kun gane wannan amma inda rikici yake shine ba mu sanya ya Allah ya siffantu da su ba a zatinsa Allah ya ce mana yana da hannu ya ce mana yana da kafa ya ce yana da fuska amma ai mun san ma'anar fuska mun san ma'anar hannu in muka tashi fassarawa in muna karanta alqur'ani me zamu ce hannun Allah fuskar Allah da kuma istiwa'in Allah da ya fada amma yaya na san yake a zatinsa a zatin Allah subhanahu wa ta'ala yaya na san yake ba mu sani ba to in muka dauki wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah muka ce sifofin Allah ake nufi dole ne da ma ya zama cewa waqafi a can zai kun gane wannan to dan amma wannan magana ba haka take ba eh sifofin Allah ba mutashabihat bane suna cikin muhkamat an gane amma akwai wasu ayoyi daga cikin ayoyin da suke magana akan sifofi wasu ba zahiri ne dukhulin su ma a cikin ayatu sifat ba wannan ne ya kawo maganar tashabuhi akan su ko maganar ihkami wannan mutsali shi Allah sani kun gane wannan to ma'ana ta uku ta ta'wili ma'ana ta uku shine abinda malaman baya-baya suka bashi a cikin littafin usulul fiqh da kuma dai littafin tafsiri da sauran ilmomi da suka yi magana akan lafazin ta'wili in aka ce ta'wili shine abinda da yawa daga cikin mu yanzu muka sani a ce wane yayi magana amma yayi ta'wili ya waske ko maimakon ya faɗi abu ya tafi straight a miƙe sai ya faɗi wani abu a kaikaice to suna cewa ma'anarsa shine sarful lafzi anil ma'anar rajih muna ji sarful lafzi anil ma'ana ar rajih ila al ma'ana al marjuh lidalilin yaqtarinu bihi a kautar da a gusar da a kaikaita a canza mun fahimta lafazi daga ma'anarsa da take bayyana ƙuru-ƙuru kuma ita ce abin rinjayarwa zuwa ga wata ma'anar da ba ita ta cancanta a rinjayar ba saboda wani dalili da ya haɗu da wannan zance ko ya haɗu da wannan lafazi mun gane wannan mun fahimci abin mun ji da ya fassara abin da ake nufi ma'ana a kawo wani lafazi a ce gashi kamar yadda nake ba mu misali da zaki ko mutum ya zo ya ce ra'aitu asadan ana ba da wani misalin ababi da yawa maganar majazi da hakika da kuma wannan zancen da muke yi idan mutum ya ce ra'aitu asadan farkon abin da zai darusu a zuciyarka shine me zaki dai wannan najeji mutum mutane mutum nama ko wani iri haka ne to idan aka ce me fassarar zaki sai ka fassara shi da wannan ma'anar da aka sani ai kaga baka yi tawili ba in ku ka bashi wata ma'anar duk da cewa dai wannan misalin ba shi ya dace ba saboda dama sunan zaki yana cikin al-alfaz mushtaraka suna da ma'anoni da yawa al-asad din akwai wasu abubuwan da yawa suna shiga ciki duk dai lafazin da zaka canza ma'anarsa da aka saba ka bashi wata ma'anar daban saboda wani dalili to shi ake ce baka yi me kai tawili kamar yanzu tawilin da masu kin tabbatar da sufofin Allah suke yin an ce istawa ar-rahmanu alal arshi istawa me suke cewa sai istawa din nan a fassara ta da istaula sai su ai ba za su ce Allah ya daidaita a sama ba sai dai su ce istaula ai yayi rinjaye shine ma'anar istaula kamar mai sarauta da ya rinjaye akan wata ƙasa ya kwace mulki ana cewa yayi istila'i akan wata ƙasa ai kun gane wannan zancen to istiwa'i na Allah da ya ambata dangane da zatinsa cewa ya daidaita akan al'arshi in mutum ya ce masa istaula ne sunansa tawili kun ga sarful lafzi ne ko an al ma'ana al rajih ila al ma'ana al marjuh li dalilin dalilin nan kuma kad yakunu su'a qasdin kad yakunu iqtiranu al lafzi bi dalilin akhar la'alla mutum saboda san zuciyarsa ne ko kuma saboda da wani dai dalilin da ya dauke shi wannan saboda yana ganin cewa idan ya faɗi wannan lafazi na istawa ya fassara shi da daidaituwa na hakika na zati sai ga kamar yayi tashbihi to gudun tashbihi kuma sai ya jefa shi zuwa ga ta'wilin da ake nufin tahrifi a kun gane malamai da sun ce wannan ta'wilin ma'anarsa tahrifin ana cikin magana ne akan babin sifofi Allah sa kun fahimci ne wannan zancen yanzu kun gane me ake nufi ta'wili nau'i uku ko ta'wili bi ma'ana haqiqatu shay'i ta'wili bi ma'ana tafsir da ta'wili bi ma'ana sarfu lafzi annani ma'ana al-rajihi ila al-ma'ana al-marjuhi li dalilin yaqtarinu bi insha Allah an gane to in aka dauki wannan yanzu zamu fahimci malam shinkiti ya kawo mana maganar ibn qudama a cikin rawdatul nazir da yake cewa gaskiya shi a fahimtar sa ba daidai bane a ce wannan abinda ake nufi waqafi wurin wannan waqafi za a tsaya ne akan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilm ibn qudama yace a sai dai a tsaya akan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah har ya kawo dalilai yace ta bangaren lafazi akwai dalili ta bangaren kuma ma'ana ma akwai wani dalili zan ga mana kawai da Hausa ne bana son mu shiga cikin karanta abu yana cewa in mun bi ta bangaren lafazi zamu ga cewa da Allah yace wai da Allah subhanahu wataala yana nufin ayi aqafin warasikhuna fil ilmi a hada su tare da lafzul jalala wajen sanin wannan ta'wilin sai ce to da can inda yace ya quluna to za a ƙara wawo kun gane zancen sa yanzu ya lafi ya yake a cikin alqur'ani wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah to idan kace wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilmi to gurin ya quluna nan sai ce ya kamata a sa wawo sai zama kenan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilmi wa yaquluna ai su ar rasikhuna fil ilmi har ma suna cewa kun gane wannan yace da wannan atsafin za a yi shi da haka ya kamata in ji malam ibn qudama wannan yace ta bangaren lafazi kenan ta bangaren ma'ana kuma yace Allah subhanahu wata'ala zamu ga asiyakin wannan ayar ya zargi masu neman ta'wili ko ba zargi bane cewa fa ammal ladina fi qulubihim mene zaygu amma wanda yake akwai karkata a zukatansu fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga'al fitnati wa ibtiga'a ta'wilihi ashe neman ta'wilin nan neman fitina ne kuma abin zargi ne kun fahimci nan zancen to sai yake cewa tunda ku abin zargi ne walau kana dhalika lirrasikhina ma'luman lakana mubtaghi mamduhan la madhmuman yace idan da wato wannan tawilin sanannen abu ne a wurin arrasikhuna fil ilmi to da ya zama abin yabo ba zai zama abin suka ba shi ko abin an zo mana da siyakin a soke shi ne yaya za a zo da niyyar sukansa kuma a yabawa arrasikhuna fil ilmi a ce har suna cewa kaza ne kaza don haka shi yake cewa gaskiya arrasikhuna fil ilmi ma ba su san wannan zancen ba ba su san tawilin wannan mutashabihat din ba kun fahimci maganar sa har malam shinkidi ya karfafa maganar sa yake cewa gaskiya akwai ma abin da yake karfafa wannan maganar cewa ai wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah nan za a tsaya sai ce daga cikin abin da zai nuna mana wannan wawun ta isti'nafi ce ba atsafi ba yace in muka bibiyi alqur'ani duk inda Allah subhanahu wata'ala ya kore wa halitta wani abu ya kore musu yace duk halitta ba su da wannan abun ya kuma tabbatar wa kansa yace shi kadai ne mai wannan abun sai yace ba su taba ganin wannan ba yace la yakunu lahu dhalika al-isbatu sharikun sai face kaga cewa Allah ba shi da abokin tarayya a wannan abun da ya tabbatar wa kansa din ba sani ko kun gane wannan abin yake nufi yace in ka bi qur'ani duk inda Allah yace babu wanda ya san kaza sai Allah to zaka ga babu kuma nuri da Allah ya yadda aka bashi tarayya ta wani a wani abu irin wannan abu kun gane qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ko haka Allah yace kace duk wanda ke cikin samai da ƙasa babu wanda ya san gaibi sai Allah to sai ce babu wani wuri kuma a Qur'ani da zamu samu inda za a hada a ce Allah wani yayi musharaka da shi akan ilimin gaibi yace to nan ma tunda yace wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah to babu inda za a samu wani yayi musharaka da shi a ilimin gaibi a ilimin wannan abin da ya fada ne kun gane wannan shine abin da mallam Shinkiti shi ma ya fada yake cewa wannan yana karfafa wannan maganar cewa sai dai akan a tsaya akan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah to amma su mallam Ibn Taymiyyah shi yana cewa abinda zamu mafita akan wannan lamari shine mu dauki ta'wilin kowanne zai iya daukar wannan ya iya daukar wannan sai ya zama cewa in mun dauke shi ga wannan ga inda zamu yi wakafi in mun dauke shi ga wancan kuma ga inda zamu yi wakafi yace shikenan an huta rikici mun fahimci abin ba matsala bace dan ba ashabai a wasu rare ba nan din a ce an yi atsafi na ar-rasikhuna fil ilmi saboda ai abinda aka yi atsafi din anan in mun bi ma'anar ta'wili yana cikin abinda ar-rasikhuna fil ilmi suka sani kun gane wannan in kuwa yana cikin in dai mun fassara ta'wili da ma'anar me kenan tafsiri yawa in dai har mun fassara ta'wili ma'anar sa tafsiri to su ar-rasikhuna fil ilmi sun san tafsiri ko ba san tafsiri ba ashe kenan dan me za a kore musu a ce ba su sani ba in dai ta'wili yana nufin tafsiri in ku baya nufin tafsiri sai yana nufin haqiqatu shay'i to shikenan wancan magana ta mallam ibnu qudama da ta mallam shinkiti da sai ta tsaya akan haka Allah sa kun gane zancan shi yasa mallam shinkiti din ya dage akan cewa ta'wili bi ma'ana haqiqatu shay'i shine kawai zaka samu a qur'ani saboda kada ya samu dama wannan tanakudin cewa in dai ko shine kawai a qur'ani to dama ba za a duk inda Allah ya kore wa halitta wani abu ya tabbatar wa kansa ba za a samu inda ya samu sharaka da shi da wani a cikin wannan abun ba haka dai ko in dai iya qur'ani zamu kalla cewa ma'anar ta'wili iyakar abin da yazo wannan kenan amma in mun dauki cewa ta'wili zai zo da wannan kuma shi ma ba wai bai dade hakan bane ya fadi cewa ta'wili bi ma'anar tafsir ya fada duka dan haka in mun dauki ta'wili bi ma'anar tafsir ta'wili bi ma'ana al-haqiqa kowanne da inda za a bashi ma'ana da kuma inda waqafi zai tsaya akwai maganganu da yawa akan wannan abun ina ga in dai kun gane iya wannan to mu bar shi haka an gane kun yadda tsakanin da Allah to mu koma littafin sa'idi mu karanta iya abin da ya fada mu karu da shi ta nan gefen mu bar sauran abin da baya ciki wa alaikum assalam dama yayi kyau wannan tambayar fassarar ta'wili ma'ana ko kace ma'anar ta'wili ta uku dama ba ta cikin qur'ani ba ta cikin hadisi shi yasa ya nace su suka fito da ita malaman baya baya ne a littafin usulul fiqh ko a tafsiri zaka ji an ce wannan ayar sai an mata ta'wili ba za a dauke ta a zahirin ta ba ta'wilin kuma abin da suke nufi shine a bata wata fassarar da ba za a ba samu wata matsala ba mun fahimci abin to wannan kuma wata kofa ce da kowanne mutum yana da makamin da yake amfani da shi wajen shigar ta da amfani da ita wanda suke da matsala ma'ana masu bidiyoyi yan bidiyoyi suna amfani da tawilin nan a cikin komai da komai har su canja komai ma ma'anarsa jiya mun ji tawilin batsiniya ko me suke nufi da kaza da kaza da kaza to haka nan kuma duk addinin haka suka canza masa fassara haka nan wanda suka bi agun sufaye akwai agun shi'a akwai kowa sai ya ce wannan wurin ai masa ta'wili amma in kana son ka zauna lafiya a addininka to ka bi zahirin alqur'ani muddin ba a cikin alqur'anin ne aka samu abin da zai nuna cewa wannan ma'anar ba haka take ba to ka dauki ma'anar da aka fi sani ta alqur'ani muhkama kai amfani da ita in wani abu ya zo maka istabaha alayka to ruddahu ila almuhkam sai ka tambayi ar-rasikhuna fil ilmi sai su gaya ma nan wurin kaza za a ce ba kaza ba yanzu misali ayoyin da muka yi magana akan su jiya na qul kullun min indillahi kaga da malamai suka yi wannan bayanin ba kaga kowa sai ya fahimta ba qul kullun min indillahi shi wannan na abin da ya shafi mai kyau in ya same ka da kuma mummuna in ya same ka kullun min indillahi mene kaunan wa qadaran wa khalqan shi ne abin da ake nufi a halitte amma wannan abin nan wa in tusibuhum sayi'atun abin nan kai na farko abin wa ma asabaka min sayi'atin fa min nafsik wannan kuwa me ake nufi sababan ana nufin kai ne sababin wannan abin ya same ka tare da cewa da sababin da musabbab din daga ina suke daga musabbib shine Allah subhanahu wataala kenan naka wancan magana ta ma'anar tawili ta uku a wurin mutaakhiruna ne kuma ba ita ake magana ba a nan guri shi yasa da malamai suke cewa at-ta'wilu lahu thalathatu ma'ani ma'anayani sahihani inda salaf wa ma'anan inda al-mutaakhirin al-khalaf ko ma'anoni guda biyu sune masu kyau ko a fassara ta'wili da cewa shine haqiqatu shay ko a fassara ta'wili da cewa shine me tafsiri wancan kuma ana ta uku a wurin yan baya ne kuma akwai da suke amfani da ita a kowane wuri kun gane wannan shi ma ibnu wannan malam shinkidi ya kawo shi kansa wannan ta'wilin bi ma'ana inda al-mutaakhirin din ya kawo kashi uku akwai abin nan ta'wili sahihi ta'wili marjuhi da ta'wili fasidi duk waɗannan abubuwan da ya kawo ya tattauna wannan kuma al-littafan fiqhu wajen abubuwan da suka tattauna musamman sabanin jumhurin malamai da Abu Hanifa akan mace za ta iya walittakar kanta da sauransu din Abu Hanifa yana ganin mace za ta iya aurar da kanta ko ba wali sauran malamai suka ce a'a ba zai yiwu ba to wannan tawili ne sai suka bada misalin tawili marar kyau a matsayin irin wannan tawilin da Abu Hanifa yi wannan dai in kun koma cikin littafin za ku gani mu kyale shi kar lokacin mu ya kure ba mu gama abin da muke so ba abin da ya shafi littafin fiqhu da na usulul fiqh ku koma cikin su yanzu mu koma cikin littafin tafsirin sa'idi in dai har kun gane waɗannan abubuwan da ta'wili ma'anarsa uku da kuma mahallin waqafi a karatun wannan aya duk an fahimce shi to mu koma tafsiri yace fa inna ta'wila in urida bihi ilmu haqiqati shay'i wa kunhi kana sawabu alwuquf ala illa Allah li'anna almutashabih nan ne zamu tafi ko kuna bi ko duba ku da littafin akwai ko yawa yace li'anna almutashabih domin kuwa shi mutashabihi alladhi ista'thara Allah bi'ilmi kunhihi wa haqiqatihi shi mutashabih wanda Allah yake bantu shine ista'thara Allah ya zabi kansa yake bance kansa da sanin wannan mutashabih din ba wanda ya sani sai shi nahu yace misali haqa'iqu sifati Allah wa kafiyatiha misalin hakikanin sifofin Allah da yanayin yadda suke wato yanayin yadda suke a zatin Allah wa haqa'iqu awsafi ma yakunu fil yawm al-akhir da kuma hakikanin siffar abin da zai auku ran tashin alkiyama wa nahwu zalika da makamancin waɗannan sai ce fa hadhihi la ya'lamuha illa Allah dama waɗannan ai ba wanda ya san su sai Allah wa zai baka labarin me zai faru ran tashin alkiyama sai Allah babu sai ce wala yajuzu at-ta'arrudu lilwuqufi alaiha bai halatta ba wani ya bijiro domin ya ce zai san waɗannan abubuwa zai bincike ya yi kwakwale-kwakwale don ya san su duk wanda kaga kuwa ya yi kwakwale-kwakwalen sai ya san me za a yi dangane da siffofin Allah yaya suke a zatin Allah zai sani ko ba zai sani ba ba zai sani ba kuma sannan zai aukar da kansa zuwa ga karkata karkatar ce a zuciyarsa ta sa ya tafi yana neman mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha alfitnati yanzu irin su Jahm ibn Safwan ai karkatar ce ta sa suka tafi suka ce sai sun kwakwalo hakikanin Allah subhanahu wataala yadda yake har ta kai shi ga kore sufofin Allah subhanahu wataala da bai kutsa zuwa ga wannan harkar ba ya tsaya ya takaitu ga abin da Allah ya faɗa da abin da wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da abin da sahabbai suka fassara da tabi'ai da sauran dai salaf suka fassara ai da bai faɗa cikin wannan rikicin ba don haka duk mutumin da yake son zaman sa lafiya a addinin musulunci to ya tsaya ga Qur'ani duk inda duk wani lafazi da Al-Qur'ani ya faɗa to ka girmama shi kaga cewa shi yafi dacewa a faɗa kar ka ce wa Allah gyara Allah ba a ce masa gyara ya Allah zai ce kaza kai kuma ka zo ka ce a'a ai kaza bai dace ba kaza za a ce saboda in mun ce kaza to ashe kenan kaza da kaza sai ka shigo da falsafa da hankalinka Allah baya san wannan abu kun fahimci wannan abu duk wanda ya shiga da wannan to zai fada cikin wato kwanan da ba zai iya fita ba sai yake cewa fa hadhihi la ya'lamuha illa Allah wa la yajuzu ta'arrudu lilwuqufi 'alayha li'annahu ta'arrudun lima la yumkinu ma'rifatuhu domin kuwa in mutun yayi wannan ya gitta kansa ne ya bijiro ne dan ya san abin da ba zai yi san shi ba bayan ba wani mai iya baka labarin ya Allah yake ana sha baku labarin zuwan wani mutume da yazo wurin Abdullahi ibn al-Mubarak ko dangane da hadithin nuzul Abdullahi ibn Mubarak ya karanto hadithin nuzul. Wane ne hadithin nuzul? Cewa hadithin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa idan dare ya kai an kasa shi kashi uku a thuluthin karshe, kashi uku na karshe a wannan tsakanin, Allah subhanahu wa ta'ala yakan sauko saman duniya yana tambayarwa ke neman a gafarta masa, a gafarta masa, wane ne ke neman wata bukata a biya masa. Mai mun san wannan hadisin. Abdullahi ibn Mubarak da yake karantar da wannan hadisi, sai wani wanda yake zaune a gabansa sai ya ce, akramakallahu, ina da tambaya. Da ka ce Allah zai sauko, to yaya zai sauko? Ina tambaye ku, wannan menene? Ai bin ba ta bin mutashabih ne ko? To mun ta'awa binnan kokarin neman tawilin yadda Allah yake ne. To wannan kuma wane ne mai wannan ilimin? Allah ne. To su Abdullah ibn Mubarak da yake su ba ƴan falsafa ba ne, ƴan bin hanyar ilimin magabata ne. Sai ya ce masa, kai ma bari in tambaye ka. Me ya tambaye shi? Mai tambayar cewa kaifa yanzilu, yaya Allah zai sauko? Sai shi ibn Mubarak ya mayar masa tambaya ya ce, kaifa huwa, yaya Allah yake? Ka san yadda Allah yake? Sai ya ce, ban sani ba. Sai ya ce, to ni ma ban san yadda zai sauko ba. Kaga shi kenan ya huta, ba zancen rikici. Domin me su babin siffofi, in kun karanta a Risalatu Tadmuriyya Malam Ibn Taymiyyah, ka'idoji manya guda biyu da ya amfani da su wajen raddi akan masu inkarin siffofi, akwai alƙaulu fi sifati kal ƙaulu fi zati. Wannan ka'ida ce babba, ma'ana duk abin da za a faɗa a babin siffofi, to shi ne ake faɗi dangane da zati. In an ce maka alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala a cikinsa ya tabbatar wa kansa sifa kaza, sai karka zo ka ce, yaya ko Allah za mu tabbatar masa sifa kaza kamar hannu ko kafa? In Allah ya ce yana da hannu ko yana da fuska, karka zo ka ce, ya za mu tabbatar wa Allah fuska? In muka ce Allah yana da fuska, ai kamar mun kamanta shi da dan adam kenan. Sai a ce, to dama kai Allahn agunka dan adam ne? Ai kaga za ka ce, a ba haka bane. Sai ka ce, to yadda ka yadda shi hakikanin zatinsa ba na dan adam bane, to ka yadda fuskar tasa ma ba irin ta dan adam bace. Shine ma'anar alqaulu fi sifati kal qauli fi zati. Haka nan kuma kaida ta biyu wannan da yake raddi ga ashaira, alqaulu fi ba'd sifati kal qauli fi ba'd al-akhar. Duk abin da muka ce a wasu siffofi, ma'ana in dai har mun yadda da Allah yana da wasu siffofi, wannan yana raddi ga ƴan ashaira saboda sun yadda da wasu siffofin. Kun san sun yadda da siffofi bakwai, wannan bakwai ɗin ko 20. Ise in kun yadda da wannan siffofin, kun ce yadda suka tsayu a zatin Allah tsayuwa ce ko siffantuwa ce wadda ta dace da Allah ba ta dace da ɗan adam ba, to sauran siffofin ma haka za ku faɗa. Sai ku ce, in mun tabbatar da mahabba ga Allah, sai mu ce, eh, Allah yana son bayinsa na ƙwarai. Wace irin mahabba ce? Kar mu ce wace iri, Allah ne ya san tasa ta mutu ɗan adam kuma ita ma da. Ai kun gane wannan ka'idar da. To wannan shine maganganun malamai, dai mu je mu ci gaba da wancan. Yace, fa hadhihi la ya'lamuha illa Allah wa la yajuzu ta'arrudu lil wuquf 'alayha li annahu ta'arrudu lima la yumkinu ma'rifatu. Sai ce, kamar su ila al-Imam Malik rahimahullah, kamar da aka tambayi al-Imam Malik rahimahullah ta'ala an qaulihi dangane da fadin Allah madaukaki da yake cewa ar-rahmanu 'ala al-arsh istawa. Wata rana wani mutum ya zo ya tambayi Imam Malik, shi ma irin wannan magana dai kamar da muka ji ta Abdullahi ibn Mubarak, amma shi kuma dangane da wannan aya ne, ar-rahmanu 'ala al-arsh istawa. Sai wannan mutum ya zo tambaye Imam Malik, ya ce, to ya Abu Abdurrahman, istawa din nan da ka faɗa, kaifa istawa, yaya ya daidaita? Me ma'anar istawa? Yaya Allah din ya daidaita akan al'arshi, tunda kai kawo wannan aya cewa Allah ya daidaita akan al'arshi? Shine Imam Malik ya bayyana masa amsa, ga amsar da ya kawo. Ya ce, faqala malikun, ko inda yake cewa kai faqala sa'ilu kaifa istawa, faqala malikun al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Wannan lafazin yadda malam Sa'adi ya kawo shi anan shine lafazin da yafi shahara gun daliban ilimi kuma shine malam Ibn Taymiya ya kawo mafi yawan wanda ya haddace wannan magana daga littafin Ibn Taymiya ya kawo shi kuma Ibn Taymiya ya kawo shi ne da ma'ana yadda yake hakikatan lafazin yadda al-Baihaqi ya rawaito a cikin kitabul abinan al-i'tiqadat nasa ko kitabul i'tiqad kai nasa yana littafin al-i'tiqad a ciki abin da ya kawo shine da ya tambaye shi akan kaifiya cewa kai al-istima'u al-istiwa'u ghairu majhul kun gane wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah wannan shine abin da yazo a riwayoyi malaminmu malam Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr ya yi rubuta risala musamman akan wannan mana yayi dirasar wannan asar din hanyoyin da aka ruwaito shi da duk aqwal din da kuma ma'anonin sa da yadda ya karfafi da kuma maganganun sauran magabata salaf suka karfafi wannan magana din yana nan a ciki duk ya bayyana waɗannan dalibin ilimi sa ko masu karanta da haka dai asalin maganar ita ce amma mu karanta iya wannan da ya gaya mana asali kun gane me yace yace al-istiwa'u ma'lum kuma da ma ai ma'lum shine ma'anar zairu majhul ko shi yasa za ku ga yadda ma'ana Ibn Taymiya ya kawo al-istiwa'u shi istiwa'i in aka faɗi lafazin istiwa'i to ai ba wani abu ne da aka jahilce shi ba shine ma'anar zairu majhul shine kuma ma'anar ai ma'lum an san shi ai wal kaifu ghairu ma'qul anan yace wal kaifu majhul shi kuwa yanayi idan an kace kaifu ana zancen yanayi ne ko kamar misali yanzu in dan adam kake magana akai ba maganar Allah subhanahu wataala da sifofinsa ba wani ya ba ya tambaye ka akan ina wane sai kace ya tafi gari kaza aka ce kaifa safara sai kace safara bis sayyara ko kaga wannan bayanin kaifiyya ne ya yayi tafiya sai ya ce ai mota ya shiga ko jaki ya hau ko doki ya hau wannan ya zauna ya yayi zauna sai dai kama sanda ya durkusa kuma sanda ya zauna akan kujera in kana zancen dan adam madangane da Allah subhanahu wataala mun san wannan irin abun in an ce ya siffantu ya aikata wani aiki mun san irin wannan detail din dangane da Allah tafasil din ai ba mu sani ba to shine abin da ake nufi wannan kaifu din majhul shine kuma ghairu ma'qul hankalinmu ba zai dauka ba ai mun gane waɗannan ma'anoni biyu sai ya ce wal imanu bihi wajibu kai imani kuma da wannan maganar cewa Allah ya daidaita akan al'arshi a sama wannan wajibin ka ne in ji fa Imam Malik sai ya ce was'alu anhu bid'ah ka zo kai tambaya ma akan ya Allah ya daidaita a sama akan al'arshi wannan bid'a ce nan bai kawo ba mako sai ya ce a ƙarshen zancen abinda Imam Malik sai ya ce ku dauke shi ku kore shi daga majalisi na bana son sake ganin wannan dan bid'a ne haka Imam Malik Imam Malik ba shi da yan bid'a yana zuwa yana yin wannan tambayar sai ce wannan tambayar ta masu falsafan nan ne masu shigar da hankalinsu akan maganar zatin Allah ta shika tafi ba ma neman ka anan sai kore shi dan ya nuna mana cewa harkar zatin Allah ba a wasa da ita domin kamar da zamu zo insha Allah da dan lokaci zamu karanta fa'idojin wannan mu yi kokari mu karasa wannan din fa'idoji zamu ji wasu abubuwan da zamu dauka na darussa a wannan ayar gaba dai bayan mun gama fassara karanta abinda malami suka ambata na fassara ta insha Allah mu ci gaba sai ce fa haka da yuqalu fi sa'iris sifati wannan irin abinda aka faɗa anan shi za a faɗa akan sauran sifofi liman sa'ala an kayfiyatiha ga duk mutumin da yazo ya tambaya akan yaya suke dangane da Allah an yuqala kama qala al-imam malik sai a gaya masa irin abin da imam malik ya faɗa da wani zai zo yanzu ya tambaye ka to ku kun ce Allah yana da hannu ya hannun yake to irin wannan amsar za a bashi ce hannu dai sanannen abu ne in an ce hannu ko yaya hannun Allah yake wannan ba mu sani ba kai imani da hannu tunda Allah ya ce yana da hannu menene wajibi ne kai tambaya kuma akan abun kai bid'a kikenan sai ka wuce ka iyali shi wani zai ce to ba zan mu kore shi ba irin yadda Imam Malik ya kore shi sai mu ce a mu ba mu kai matsayin Imam Malik ba ko yawa to sai yake cewa walam yukhbir ina ne kama qala al-imam malik tilka sifatu ma'luma wa kayfiyatuha majhula wal iman biha wajib wannan sifa da aka fada sananniyar sifa ce an san ma'anarta dama abin da su in ga manzo na manta ko hakuri in ana zancen sifofin Allah maganar da nake cewa ba a sa su a cikin mutashabihat na faɗi wannan ko dan me domin dama alakar da muke da su sifofin Allah alakar mu da su kawai ilimin ma'anan ne da tabbatar da lafazin da ma'anar yadda yake in Allah ya ce kaza to mu ma mu ce kaza din nan domin ba mu fi Allah sanin lafazin da ya kamata ya siffanta kansa da shi ba kuma ma'anar da muka fahimta muddin ba mummunar muka dauko ba kar mu dauko mummunan ma'ana yadda yake nufi in yace yadu to mu ce yadu mu ce hannu amma kar mu hararo a zuciyar mu kar mu hararo hannu irin na dan adam hannu irin na giwa hannu irin kaza ba ruwan mu da wannan amma tunda shi ya zabi ya fi amfani da lafazin hannu dan me zamu ci masa gyara ni wannan abin ya kamata ku kalla girmama lafazin alqur'ani ba dama ka zo ka ce wannan lafazin bai dace ba anan sai an canza shi Allah ya fi ka sanin lafazin da ya cancanta ya amfani da shi don haka tunda ya tabbatar da wannan sai mu bashi da haka alakar mu da wannan abubuwa biyu ne isbatul lafzi ko wa isbatul ma'na amma sanin kaifiyya sanin hakikanin yadda abun yake wannan Allah ya bar wa sani don haka in ka ji lafazin tafwidi a gun malamai abinda ake nufi as-salaf suna tafwidin ilmul kaifiyya ne ba ilmul ma'na ba ilmul ma'na wa isbatul lafzi wannan magabata sun yi a tabbatar da lafazi a tabbatar da ma'ana amma kaifiyya mu ce ba mu san yadda abun yake ba a gun Allah bimi sauri sai ce fa haka zai kalu fi ayyawa yace was'alu anha bid'a wa qad akhbarana Allah biha Allah ya ba mu labari da wannan wa lam yukhbirna bi kayfiyatiha da Allah ya ba mu labarin kayfiyya sai mu fada kayfiyar ai ko amma tunda bai ba mu bakar mu shiga sai ce fa yajibu alaina dan haka wajibin mu shine alwuqufu ala ma hudda lana ko ma hadda lana mu tsayu inda Allah ya sanya mana iyaka ma hadda lana inda Allah ya sanya mana iyaka fa ahlu zayyi amma su makarkata masu bin karkata yattabi'una hadhihi al-umur al-mustabihat suna bin waɗannan abubuwa masu rikici ta'arrudan lima la ya'ni dan su bijiro da kansu ko suna kokarin su san abinda bai dame su ba ko abinda ba shi ke nufi Allah ba shi ke nufi ba wa takallufan lima la sabila lahum ila ilmihi kuma suna dora wa kansu nauyin su kwakwalo su binciko su bibiyi sannan ko abinda ba su da hanyar da za su ma san shi لانه لا يعلمها الا الله domin ko wadannan abubuwa ne da babu wanda ya san su sai Allah sai shi wa ammar rasikuna fil ilmi amma su masu kafa a cikin ilimi ma'ana masu me nake cewa wadanda suke da tabbata ina so in fadi Hausa ne a gurin ma'ana wadanda suka kama kasa a ilimi yawa wanda suka kama kasa a ilimi sune ar-rasikuna fil ilmi fayu'minuna biha su suna imani da wannan kalmomi wa yakiluna al-ma'na ila Allah amma suna maida ma'anar kaifiyar nan yake nufi dan ba ma'anar lafazin ake nufi ba kun gane yau malami suna tambihi anan sosai ba a tafwidin ma'ana imma na ma'ana tafwidin kaifiyya ne yawa dan haka wannan shi ma fassara da zamu bi malam Sa'adi kenan cewa fayakiluna al-ma'na ila Allah sai su maida ma'anar kaifiyar zuwa ga Allah fayaslamuna ko ai fayusallimuna sai su mika wa Allah abu wayaslamuna kuma sai su kubuta sun mika wa Allah wuya sun sallama kuma sannan su ma sai su kubuta daga kowane irin tashin hankali wannan su wa kenan masu ilimi amma masu karkata fa mun ji aikin su abin da suke aikatawa sannan suke cewa wa in urida bit ta'wil to yanzu ya ga magana mana in an ce ta'awili a wannan aya ana nufin hakikanin abu to ga yadda zamu fassara ayar ga yadda zamu tafi da ita kun gane in an ce ta'awili ana nufin hakikanin kaifiya ya zamu karanta wannan aya wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah domin ko ta'awili hakikanin abu sanin kaifiyarsa dama wadan abinda ake nufi misali kamar ababin sifofi an san ma'anar lafazi amma ba a san hakikanin kaifiyya ba don haka abinda ake nufi da hakikani anan hakikanin kaifiyya wannan ku ba wanda ya sani kun gane to in ku ana nufin tafsiri ne to shine abinda zai kawo mana gaba na so a ce mun gama da wannan ya zama cewa wannan aya ba mu sake dawowa a kanta ba ta bangaren fasarun domin duk abinda ke cikinta ya bayyana ko ba lokacin da zamu karasa akwai minti biyu wa in urida bit ta'wil at-tafsir wal kashf wal idah kana sawabu aqfa الراسخون على الله إن كان فسر تأويل أبن أكين في دشيشيني فسر دياي أبو دبين الروا تو أبن ديداتي مفسر شيني مي أطفي شيني أطف الراسخون على الله على لفظ الجلالة معنى سيمو شيء وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كن قانا منهم يوه معنى والراسخة فيكون الله قد أخبر سيد ما ألا يبام لبارني أن تفسير المتشابه سيوى فسر المتشابه ورده لكم ميدشي إلى المحكم زواج محكم أباش فسر تمحكم وإزالة ما فيه من الشبهة تبسد أبنك إذ كن سنالك لا يعلمها إلا هو تباب واندي سنوى الناس ألا والراسخون في العلم يعلمون أيضا haka nan masu ilimi tabbatattu a ilimi su ma sun sani domin su ma sun san tafsiri ko fa yu'minuna biha wa yarudunaha lil muhkami sai su yi imani da shi kuma su mai da su imani da su wadannan abubuwan kuma sannan su mai da su wajen fassara zuwa ga al muhkam wa yaquluna kuma su rika cewa kullun ai kowanne min al muhkami wal mutashabih na daga muhkam din da mutashabih min indi rabbina duka daga wurin ubangiji mu suke wa ma kana min indihi dukku abin da yake daga ubangiji yake fa laysa fihi ta'arudun wala tanaqudun to babu tufka da walwala a cikin sa babu daya da yake dayan karantsaye bal huwa muttafiqun daidai suke yusaddiqu ba'dahu ba'dhan sashin suna gaskata sashi wa yashhadu ba'dahu li ba'dhin dayan yana yi wa dayan shaida wa fihi a wannan aya akwai tambihun ala al-asl al-kabir akan asalin nan babba wani fundamental babba mai muhimmanci ginshiki a bangaren aqida wa huwa cewa annahum idha alimu anna jami'ahu min indillah cewa in mutane suka san cewa kowanne daga Allah yake wa ashkala alayhi mujmalul mutashabih kuma dunkulallan mutashabihin ya rikice musu me za su alimu yaqinan sun sani a yaqini kenan annahu mardudun ila al-muhkam cewa dole ne a mai da shi zuwa ga muhkam gaskiya ba ku gane nan ba kun gane ana fahimta masu littafin suna ganewa to dan masu nake yi sauri mu karasa an ce mutu bi sun ma shi ka ko taf sai mu tsaya dole to ai hakuri ba komai mu tsaya din musamman saboda fa'idar wasu wanda ba sa nan bayan haka ba da ko ba laifi in muka rufe masa kayan sa sai mu ci gaba amma mu yi hakuri za mu tsaya anan din in Allah ya kai mu gobe gobe insha Allah ba nisa take abun Allah sai mu zo mu karasa wannan gefen kawai insha Allah ma ba sai mallan ya sake karanto mana ba kila ma ya gaji da karanta ta sai mu karanta iya wannan juz'iyyar sai kuma mu ji ayat da za ta biyo mu a gaba insha Allah muna fata Allah ya kara mana ilimi mai amfani wa sallallahu sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk